Et ça, c'est Lugia.
Sasha Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 3 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masharhanta a kasar Ghana ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sakamakon matakin da kungiyar ECOWAS ta ce za ta dauka a Niger idan sojojin da suka yi juyin mulki ba su mai da mulki ga farar hula ba. Ko da yake wasu na cewa akwai abin dubawa a lamarin.
Mafiyan shan siyasa ba su yi da mabiyansu adalci. Rashin adalci shike kawo wanga ire-iren batun kukuku da ke zuwa ga. Shi yasa ECOWAS abin da ya kamata su duba ne ba duk kasan da bai tafiyar da mutane kasan shi yadda ya kamata. Shi ya kamata su zauna shi su yake shi a guji irin sinef-sinef kun ga.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji yadda wasu 'yan jamhuriyar Nijar suka kuka akan yadda matakin katsewa Nijar wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi ya shafi harkokinsu. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamu Muni Barma ya shirya zai kuma gabatar. Sannan za mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a kasar jamhuriyar Niger a daidai lokacin da ofishin jakadancin Amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin Afirka yayin da masu yunkurin juyin mulki ke kallon wa'adin ranar Lahadi domin maido da hambararren shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiyya. Manazarta na cewa Moscow da Beijing suna sa ido kan yamai tare da neman damar faɗaɗa tasirinsu. Muna kallon wannan lamari sosai da sosai kuma ba mu kai ga yanke wata shawara ba, amma tabbas za mu shiga ka'in da na'in domin tantance taimakon da za mu bayar. Kamar yadda John Kirby, daraktan yaɗa labarai da sadarwa na Majalisar Taron Ƙasa, ya shaidawa manema labarai a wannan makon, juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar a makon jiya ya bi sahun juye-juyen mulki na baya-bayan nan da aka yi a kasashen Mali da Guinea da Burkina Faso, inda wasu gungun jami'an soji da suka nuna rashin jin daɗinsu kan matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari suka kame shugaban ƙasar, suka mamaye kafofin watsa labarai tare da ayyana kansu a matsayin suke riƙe da madafun iko. Jami'an tsaron ƙasar Kamaru sun ce sun sami damar kama wasu manyan dilolin miyagun ƙwayoyi a biranen Yaounde da Douala, kamar yadda wakiliyarmu Maimunatu Sadu ta bayyana mana.
Mafi akasarin su matasa ne, amma dai an yi nasarar saka hannu ga diga-digan waɗanda suka buɗe kasuwanci a idon jama'a, inda Laftanar Jedo ne kawo kuma shugaban ofishin bincike ta fannin tsaro na birnin Yaounde babban birnin Kamaru ya yi bayani kamar haka. Ya buɗe kasuwanci ne a gidan iyayen Ngita, wanda kawai yanzu haka yana tsare a gidan yarin Kundinji, amma sai ya bar ragamar a hannun Kulik wanda ke saida miyagun ƙwayoyi a idon jama'a. Kantona shi ne babban gungun ɗin da yake tare da wasu dilar birnin Douala da wajen ƙasa. Mun ci karo da wani matashi mai suna Belmion, wanda shi ma ya kasance tsohon ɗan shaye-shaye ne ke shiga sako da lungu domin samun matasa masu shaye-shaye don wayar musu da kai dangane da wannan shaye-shayen da suke yi, inda ya bada shawarwari kamar haka: a ba su kulawa, hakuri da su, ba hukunta su. Ingiza gwamnati ta bude asibitoci domin horas da likitoci da za su kula da su.
Maimunatu Sadu kenan. To makonni gabanin taron kolin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka, Beijing na kokarin kara cuɗanya da makwabta biyu na yankin Asiya. Masana sun ce matakin na da nasaba da kokarin da Beijing ke yi na ƙarfafa alaka da Koriya ta Arewa da Rasha. Ministan harkokin wajen Japan Yoshimasa Hayashi ya bayyana shirin na ƙasar China a wani taron kara wa juna sani da aka yi wa kafofin watsa labaran ƙasar Japan a makon da ya gabata. Yana mai cewa babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi ya bada shawarar gudanar da tarukan tattaunawa mai zurfi tare da Seoul da Tokyo. Da alama shawarwarin na da manufar gurgunta dangantakar da ke tsakanin Amurka da manyan kawayen nata biyu, waɗanda suka sha alwashin gaggauta haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki bayan tarukan koli biyu a wannan shekara. A watan Mayu ne shugaban Amurka Joe Biden ya gayyaci shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da Prime Minister Japan Fumio Kishida.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da sojojin yankin yammacin Afirka a ƙarƙashin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS suka ce suna cikin shirin kota kwana da nufin afkawa ta kwarorinsu na Niger, muddin sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum basu mayar da mulki ga farar hula ba. Masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna akan sakamakon wannan mataki da ECOWAS ta ce za ta ɗauka. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An shafe fiye da mako ɗaya kenan da sojoji ƙarƙashin jagorancin babban kwamandan rundunar kare lafiyar shugaban ƙasar Niger General Abdulrahman Tchiani suka sanar da kifar da gwamnatin Bazoum, kuma yanzu haka dai suna ci gaba da yin garkuwa da shi tare da wasu kusoshin gwamnatin jam'iyyar PNDS tarayya a ƙasar. Matakin da ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS ta yi Allah waɗai tare da sanar da baiwa sojojin wa'adin sati ɗaya cur da su mai da mulkin Nijar ga farar hula ko kuma su dandani kodarsu. Wannan mataki da ƙungiyar ta ECOWAS take shirin ɗauka na kaddamar da yaki akan sojojin ya janyo cece kuce tsakanin masu sharhi a Ghana, inda wasu ke ganin matakin soja zai janyo babban matsala musamman na tsaro a yankin. Kazalika wasu kuma na ganin matakin ECOWAS ma shi ne mafi a'ala. Adib Sani mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen Ghana na ganin kamata ya da ƙungiyar ta janye matakin da take shirin ɗauka sabida yi wuyan gaske da ta yi nasara a Niger.
In aka yi wannan intervention ya ba samu na sub-region, because yanzu yaki ba batun bakwai ko wata ko shekara ba ne. It takes forever. E ninka duba girman Niger ma ba wasa ba ne. Kuma already ma akwai sojojin France da America, they are fighting jihadism daga wajen sun kasa har yau. Wani shekara haka an kashe sojojin America daga wajen. It became a big political issue daga US. Okay, so it's not going to be simplistic. Shi yasa na ce duba a yi magana. Mun ga baba tun yaki bane.
Shi kuwa Umar Sanda Ahmad tsohon shugaban wani sashi ne a dakarun soja ta kasar Ghana, ya ce fargabar su duk shine ta'addanci fa zai iya samun gindin zama a yankin yammacin Afirka, muddin ECOWAS bata janye wannan mataki da take shirin ɗauka ba.
Akwai yan jihadi wanda suke tafiye da ta'addanci, suna nan suna saukowa. Ga yan Wagner forces kuma suna wuri za su shiga. Da shi West Africa ta yi wani kuskure ta shigo da ƙarfin soja, abin ya kawo damuwa kwarai. Wannan ne abin da nake shoro.
Sai dai wasu kuwa na ganin matakin ƙungiyar ECOWAS ɗin nan ai shi ne abin da zai zamo izina ga sauran ƙasashe masu sha'awar yin juyin mulki, inji Musa Sharif Nuhu na layi tsohon jakadan Ghana a kasar Guinea.
In dai an ya samu sojoji na Amurka ta yamma gaba da su haɗa kai, kamar kan da aka yi ma Jami'an aka taru aka mata taron dangi Senegal ba kawai lokacin don Gambia kamar tana cikin tumbin Senegal ne. So sojojin Gambia Senegal ba kawai suka zo kama mai aya Jami ya gudu ya tafi yasa. Haka wannan ma na gwamnatin Bazoum da aka hambara, inda sojoji za su haɗu gaba ɗaya ga Najeriya ga Ghana ga Cote d'Ivoire duka suka haɗu gaba ɗaya, sannan kuma ga takunkumi da baza. To ina ganin kamar wannan za a ci ma nasara wannan abu, kuma ka ci ma nasara zai zama wa'azi ga dukkan wani soja da yake son ya yi juyin mulki nan gaba, domin ba za a yarda masa ba.
Ko ya al'umman yankin Afirka ta yamma suka ji da wannan mataki?
Muhammad Abdullah, wanga al'amura da ke faruwa ba abu ne da muke jin daɗi ba, ko mu ce za mu ji daɗi da ECOWAS suka ɗauka, saboda shi abin rayuwan ga an san farkon shi ba san ƙarshen shi ba. Duk kuma duk abin da ya shafi Niger ya shafi Najeriya, saboda gaskiya ni ɗan Najeriya ne mazaunin Ghana, gaskiya ni ba na goyon bayan haka.
Mufta Muhammad, mafi yawancin siyasa ba su yi da mabiyansu adalci, rashin adalci shike kawo wanga ire-iren batun kuku da ke zuwa ga sai ECOWAS. Abin da ya kamata su duba ne ba duk kasan da bai tafiyar da mutane kasan shi yadda ya kamata, shi ya kamata ya zauna da shi su yake shi a guji rifsi na ko
kunga.
Sai dai kungiyar kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta tura tawaga zuwa Niger a kokarinta da neman tabbatar da cewa kasar ta dawo kan turbar demokradiya. Tuni ko manyan sojoji daga kasashen Afirka ta Yamma suka fara wani taro a jiya Laraba a birnin Abuja tarayyar Najeriya domin fayyace matakin da za su dauka wajen kaddamar da barmaki domin dawo da Muhammad Bazoum kan mukaminsa da zarar bukatun hakan ta taso. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Iran ta rataye wasu 'yan tsiraru 'yan kabilar Baloch su 11 bisa tuhume-tuhume cikin sa'o'i 48, a cewar wata kungiya mai zaman kanta a yau Laraba, lamarin da ke kara ruruta wutar fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran mai cibiya a kasar Norway ta bayyana cewa an rataye 'yan kabilar Baloch har wato 'yan kasar Iran har guda 9 da wasu 'yan kabilar ta Baloch 'yan kasar Afghanistan da ke makwabtaka da kasar su biyu daga safiyar Lahadi zuwa safiyar Talata. Kungiyar ta kara da cewa ta sami jumlar hukuncin kisa 61 da aka zartar a duk fadin kasar ta Iran a cikin watan Yuli, yayin da Iran ke ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa wanda ya zuwa yanzu kasar ta kashe mutane 423 a bana. Masu fafutuka na zargin Iran da yin amfani da hukuncin kisa din domin yada tsoro a ko'ina a cikin al'ummar kasar sakamakon zanga-zangar da ta barke a watan Satumban da ya gabata kan mutuwar Mahsa Amini, yar shekaru 22. An tsare matar yar asalin kasar Iran daga kabilar Kurdawa bisa zargin ta saba wa tsauraran ka'idodin sanya tufafi na mata na Jamhuriyar ta Musulunci. Tuhuma mai cike da tarihi da ake yi wa tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da hada baki domin sauya sakamakon zaben shugaban kasar na shekara ta 2020 ta zargi Trump da mashawartansa da kitsa wani gagarumin shiri na lalata ayyukan yankunan zabe, wato Electoral College a turanci, daya daga cikin abubuwan da ba a cika fahimta ba a tsarin zaben Amurka. Tuhumar da aka fitar a ranar Talata ta zargi Trump da neman haifar da rudani dangane da sakamakon zaben da ya sha kai a hannun shugaba Joe Biden ta hanyar sa wasu mutane a jihohi 7 aika sakamakon zabe na bogi ga majalisar dokoki. A cewar masu gabatar da kara, fatan da suka yi shine bayyanar da sakamakon ƙarya tare da sahihin sakamakon da aka tabbatar a hukumance, wanda hakan zai baiwa abokan na Trump a majalisar dokoki hujjar cewa babu tabbas a sakamakon zaben da kuma jinkirta tabbatar da nasarar Biden. A takaice dai, jinkirin zai baiwa tawagar Trump karin lokaci don kalubalantar sakamakon zaben. Idan kuma daga ƙarshe aka amince da sakamakon na ƙarya, sakamakon da mafi yawancin masana ke cewa zai iya saba doka, sauyin ƙuri'un jihohin 7 da aka yi niyya zai baiwa Trump nasara. A ƙarshe, majalisar ta yi watsi da ƙuri'un zaben na jabu tare da tabbatar da nasarar Biden, amma bayan gungun dubban magoya bayan Trump sun mamaye ginin majalisar dokoki, lamarin da ya tilasta wa 'yan majalisar ficewa daga majalisar tare da raunata jami'an 'yan sanda da dama har ma da sanadiyar mutuwar wasu da dama.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Bayan rufe iyakar kasar Niger da ke makwabtaka da Najeriya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger a satin da ya wuce, matakin katsewa Niger din wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi a baya-bayan nan ya ƙara dagula al'amuran masu amfani da wuta. Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da rahoto daga birnin Maradi.
Wutar da mafi kasan karfinta tana fitowa ne daga tarayyar Najeriya, wace sabo da dogaro da ita ne yasa wasu daga cikin al'umma shiga amfani da janareto ba dan sun so ba. A yayin da waɗanda ba su da halin shi, jiran wanda ke likowa tana komawa. ko meye tsokacin su game da haka.
Sunana Muhammad Samin Rabo. To mu sai dai mu addu'a Allah ya zaba mu abin da ya zama alkhairi tunda tun jiyawar haka an yi lishai kenan aka doke wuta ba a maido mu ba ko ta zo ta koma sai yanzu aka maido mu shi yasa muke tsara dare mu dan sassalama mutane mu rarrage aikin mutane yasa wanda bai da halin sai generator hakuri zai hakuri ne ya kamata mutun yi tunda baka da iyawa sai dai kai addu'a Allah ya iya maka. Hakan ma da muka shiga wata jaraba ce ta mu gyara halayenmu.
To mu dai kiran da muke gare su su yi ma Allah su yi ma annabi su kawo mu wuta nefa saboda mu mu ji dadin rayuwa da mu da iyallanmu tunda mu biya muke ba ba kyauta suke ba mu ba dama biya muke yi kenan tunda biya muke yi a bar tsaya ga yarjejeniyar da muka yi da su ta bisa kan kasuwanci.
Kullum ana ce mu Najeriya ke ba mu wuta mu kuma alhadi tsaye ne muke. To wannan abu ya zo na bisa kan juyin mulki kuma ba su dibi talaka ba ba su kon ba sa iya kasa sun dibe muke gyara su da yawo muke gyara su turawa shine suke aiki da shi mun yi hakuri dan Nijar yana da hakuri amma da an taba shi ba kyau wagga wutar da suka yi cire dan Allah dan annabi kasa maido ta mu kuma mu yi hakuri tare da Allah ya warware da mu za mu iya zuwa mu taimake su da wutai.
Duba da yadda wutar lantarkin ta zama abokiyar rayuwar dukkanin wani mai aikin hannu da kamfanoni tun da ɗan kungiyar farar hula suka fara kiran mahukuntan na yanzu da su gaggauta ɗaukar matakan nemo bakin zaren magance ma 'yan ƙasar ta Nijar wannan matsala a ta bakin abri ɗan NATO na kodaye.
Allah sa wanga abin ya sa magabata su yi hushi su yi zallo irin yadda ya dace su zo tun da muna da Iranian abubuwa ne waɗanda suke ba da wuta amma babban abin shine Iranian saboda in ka diba horon shi da take hukuma da Iranian kinmu ne take da makamashi take da wuta ta zama independent dangance da wuta har take ba wasu duk kasashen da ke goye da mu muna iya mu ba su wuta saboda mu muna da hujja muna da kayayyakin da za mu bada muna da abubuwan da za mu yi mu sarrafa wuta da mu zama independent dangance da wuta. To amma haka tsayawa da aka yi ga illar da abin yake kawowa yanzu fat daya saboda wani dalili wanda bai dace ba rashin an zo an cire wuta ko babu irin wangama akwai wani lokaci wanda Najeriya take cire wuta alhali yarjejeniya ce tsakaninmu da ita wanda bai kamata ba a ce minti daya ma an cire wannan wutai amma sai gashi yana faruwa.
Wannan rashin na wadatattar wutar lantarkin ya fara haifar da matsaloli da dama a wuraren ƙananan sana'o'i har ma da manyan kamfanoni da manya da yara ke aiki a ciki. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Mansur Sani da wannan rahoton. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar mai kiran hadan kan Afirka daga Marigayi Bob Marley. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Adamu Garba da ke aikin DJ a jihar Adamawa Najeriya.
lakantar aiki da iya mu'amala da jama'a suka sa abokan harka ke kiransa da DJ Miskin. Sanin mahimmancin ilimi a rayuwar dan Adam, musamman a wajen nakasassu, ya sa Malam Adamu dagewa da karatu, inda a yanzu haka ya kai matakin ilimi mai zurfi. Ga dai ci gaban tantaunawar su da wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba.
To yanzu Adamu, tun daga shi ka kai matakin karatu na diploma, yanzu kake kai to wani bukata kake da shi ga mahukunta, ko menene bukatar ka yanzu misali?
To bukata ta shine, ko kuma ince burina shine, ina so in gama makarantar nan, sannan a ce takarduna sun fito yayi kyau, sannan in samu aikin yi, ko da in samu aikin yi ba dai in dogara da kasuwanci na, sannan ko ina so na kira ga yan uwana disabled peoples, kada su wai za su bada rayuwa idan Allah ya saka, ko kuma su Allah ba san su, duk wannan ba hujja bace, ba kuma wai gazawa ne, ba kuma uzuri bane, kawai ka sa kanka kawai din nisan abu, duk wala abu in ka sa kanka, to sai ubangiji ya taimaka maka, sai ga kai baka shawala ba, to amma ga za ka gaba da rayuwa, kace kai gaskiya ga gana ka fito gurwa gidanku, kai dai kawai sai dai kawai ka tafi tasha, ka rinka wayewaye, ka rinka bara, kana zuwa ka dan wasu kamakame, wannan haka zai bada ci, baka tsaya ga dogara. Na farko shine ilimin nan, ilimi shine farko na duniya gaba daya. Idan kana da ilimi, to kai babban mutum ne a duniya. Koya kake kai, ko kai ne ma karamin kankantan halitta da kai, ko kai ne kwado Allah ya fita da kai, in dai kana magana kana ci kana sha, in dai ka da ilimi, to wannan za ta fi da kai a duniya gabaki daya. Sannan kuma ka bar tarihin da kora a ce baka nan, za a yi alfahari da kai, sannan kuma ka taimaka al'ummanka, ba wai ka tsaya wurin Allah ya kaga ka ce kai ai baka da gata, Allah shine gatanka, saboda Allah da ya ga kan nan ya san me yasa yi ga, saboda inda bai san me yasa yi ga ba, ai ba zai yi ga ba, kuma su da ya ba su lafiya, ba su ba wai dan sun fi ga wani abu ba, ba wadan sun fiko wani abu, kuma su umma ba su suka yi kansu bane, kawai Allah ya haka ne, kawai ya bambanta mu, saboda a ƙara imani a cikin tsakanin mu.
To Adamu, akwai wasu masu lalure irin naka, wasu ma bai kai naka ba
sosai,
amma suna ta yawon barace-barace,
haka ne ka,
wani shawara zaka ba su?
Shawaran shine bai dace ba, bai kamata ba, musamman ma ba ma wai masu lalura irin namu ba, ai in ka ji aka ce lalura, akwai wanda lalura shine wanda a duniya ya same ka, ko ba haka ba? Yanzu misali Allah ya ga lafiya kalau, kana ji kana gani kana ci kana sha, kana iya tafiya, kana iya zuwa ko ina, to sai aka zo ana tafiya step by step, sai wani lokaci sai Allah sai ka ga jaraba, ko kuma idan ka babu, ko kuma a hannunka babu, kuma a kafanka babu, kaga wannan shine wannan larura. To amma wannan shine ake ce shi make in God, wannan shine hadin ubangiji, yawo wannan haka Allah ya kasa tun a cikin littafin sa, sannan batun magana wa arziki, ko lokaci a duk Allah ya ga rubuta a ciki, za ka yi arziki ba za ka yi ba, a kai mai ilimi ne ga jahili ne, duk Allah ya riga ya tsara rayuwanka. To saboda haka ne shawaran da zan ba su disabled people, yan uwana da manya da yara da kankana, saboda haka kada su dogara da wai bara, ko kuma a zuwa roƙo gidan wani sauransu, wannan bai dace ba. Farko su tsaya su nemi ilimi, iya gwargwado, idan suka tsaya ko da a ce baka naira biyar ne, to wallahi in dai kana san ilimi, insha Allah taimakon Allah, taimakon mutane, ka samu kai karatu, za ka gama, wannan ma kai ba za ka san ma wahalan biyan kuɗin makaranta, ko ka san wani wahalan wasu abubuwa daban-daban, duk wannan ba za ka san da su ba. Sannan kuma akwai wani ɗan kiyan nan yake sonaya a gefen mutanen al'ummarmu, irin matasa haka, za ka gan su lafiyansu kalau, wai sai ga wasu labin gida-gidan mutane, wasu na roƙo, to shi ne ake ce shi wai a luta, ko mene ne ake faɗa,
wato waɗannan dai ƴan bangan siyasa,
yawa ƴan bangan siyasa, to nan duk bai dace ba, duk babu tsari kwata-kwata, saboda kai ne ma Allah baka dama, chance opportunity naka, saboda ka nan garau naka, babu inda yake maka mister ko wani matsala, ko wani ciwo,
wai kana jin lafiya,
amma sai ka kashe zuciya, kana bin mota, kana bin siyasa, kana waye-waye, kana fashi, kana kwace, duk wannan ba harkan ka bane, ka tsaya ka nutsu, kai ka shiga cikin kwakwalwanka, kai research, ka taimaki kanka, sannan kuma ka taimaki al'umma, ka taimaki gidanku,
daga ƙarshe
ne kamata a rayuwa.
Daga ƙarshe, wani kira Adamu yake da shi ga mahukuntan Najeriya?
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin DJ Miskin Adamu Garba mai sana'ar DJ a jihar Adamawa da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana.
Da jaridar Daily Graphic da mu so mu sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine tsarin nan na bautawa kansa, wato National Service Scheme kenan, ta gabatar da wani pin code da na jimlar ɗaliban ƙarshen shekara 144,331 daga jami'o'i da suke da wato accreditation kenan 125 duk faɗin ƙasar, wa shekara ta 2023 da 2024. Ita kuma jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito operata ya kara tsunduma mu cikin wahala. Marasa rinjaye ne sun ka faɗi wannan. Jaridar ta ce marasa rinjaye majalisar dokoki cikin gantse sun rinka sokan ministan kuɗi Ken Furata, suna faɗan cewar ya kara tsananta matsayin tattalin arzikin ƙasar. Game da abin da marasa rinjaye suka ce ne gaskiyar da ke akwai dangane da irin hali da ake da shi ya banta da abin da Anisan ke faɗi na tattalin arziki. Shugaban marasa rinjaye Dr. Kesalatu Fonsi ne ya kaddamar da sukan kokarin gwamnati dangane da watun tattalin arzikin. Yana mai faɗan cewar babu wani sakamako na alhairi da aka cimmawa. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito wurin gabatar da kasafin rabin shekara, gwamnati ta nufaci gabatar da wata dabarin kawo cigaba da mai da tattalin arzikin kasar kawai da ke jurewa gujewa karɓan bashi kan shekara ta 2028. Jaridar ta ce gwamnati ta ba da sanarwa sabbin dabaru da za su taimaka wa fagagen tattalin arziki masu muhimmanci wadda zai kawo ci gaba da haɓaka ajandar masana'antu a cikin ƙasar. Ita kuma jaridar da Herald wannan labarin tarwaito Akufo-Addo na fama da ciwon mantuwa. Tsohon shugaba Jan Mahamman ne yake kaiwa Akufo-Addo din naushi. Jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa Jan Dramani Mahamman ya rinka kaiwa wadda ya gaje shi shugaba Nana Addo Danko Akufo-Addo naushi. Yana mai faɗan cewar ciwon mantuwa ya shafe shi a bisa la'akari da irin halayensa dangane da waɗanda ya naɗa a matsayin ma'aikatu. Game da abin da Mr. Mahamman ya ce ne shugaba Akufo-Addo daga dukkan alamu ya manta da irin shawarar da ya baiwa waɗanda ya naɗa a matsayi na manya-manyan ma'aikatu, cewar indai arziki suka zo nema to su koma fagen kamfanoni masu zaman kansu, daga nan ne za su iya samun arziki. Dan takarar shugaban ƙasa na babban jam'iyyar adawa NDC a zaben shekara 2024 ya bayyana da wannan damuwa ne, cewar halayen shugaba Akufo-Addo ga ma'aikatarsa ya kauce wa abin da ya ba su shawara akai shekaru 6 da suka wuce. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Maryam a takaice, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a Niger a daidai lokacin da ofishin jakadancin Amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin Afirka, yayin da masu yunkurin juyin mulkin ke kallon wa'adin ranar Lahadi domin maido da hanbararren shugaban da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya. Manazarta na cewa Moscow da Beijing suna sa ido sosai a kan Yamai tare da neman damar faɗaɗa tasirinsu. Makonni gabanin taron kolin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka, Beijing na kokarin ƙara cuɗanya da makwabtan ƙasashen biyu na yankin Asiya. Masana sun ce matakin da nasaba da kokarin da Beijing ke yi na ƙarfafa alaƙa da Koriya ta Arewa da Rasha. Ministan harkokin wajen Japan Yoshima Hayashi ya bayyana shirin na ƙasar China wani taron ƙarawa juna sani da aka yi a kafofin watsa labaran ƙasar Japan a makon da ya gabata. Iran ta rataye wasu ƴan tsiraru ƴan kabilar Baloci su 11 bisa tuhume-tuhume cikin sa'o'i 48, a cewar wata kungiya mai zaman kanta a yau Laraba. Lamarin da ke kara rurrutu fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran mai cibiya a kasar Norway ta bayyana cewa an rataye ƴan kabilar Baloci ƴan kasar ta Iran su 9 da wasu ƴan kabilar ta Baloci ƴan kasar Afghanistan da ke makwabtaka da kasar su 2 daga safiyar Lahadi zuwa safiyar Talata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can anjima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyenna da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu Mr. Jim, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.